légère, négative, prenez la suite.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 28 ga watan Mayu 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai. Ana fama yan jam'iyyar Republican a majalisar dokokin Amurka za su dakila yin wata doka da ke nema a kafa wani kwamiti da zai yi bincike akan mummunar tarzoman da aka yi a ginin majalisar dokokin kasar ranar 6 ga watan Janairun da ya gabata. Amurka za ta fitar da sakamakon wani sabon bincike mai zurfi da manyan hukumomin da ke asirin ta suka gudanar game da asalin annobar coronavirus da ta kashe miliyoyin mutane a fadin duniya. Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya yi barazanar maida martani akan duk wani takunkumi da tarayyar Turai ta sanya mashi saboda gargama wasu ƴan gwagwarmayar adawa su biyu. Kanun labaran kenan. A cikin rahotanninmu kuma za ku ji cewa kwamitin majalisar dattawan Najeriya ya gama jin ra'ayoyin jama'a a wasu jihohin arewa maso yammacin Najeriya game da batun ƴan sandan jihohi.
Bayan an gama za mu kowa majalisa mu zauna mu wasu dattijai mu duba wannan ra'ayoyin mu tantance mu dauki wanda aka fi yarda da shi.
A yau ne kuma ake rantsar da sabon haftan hafsoshin sojin ƙasa Najeriya, Major General Faruk Yahya.
Kalubalen da zai fuskanta na yaki da ƴan ta'adda a lokacin da ake tunanin cewa wani bangare na ƴan ta'addan ya yi ƙarfi har ma yana yakar waɗanda ake gani a baya sun gagari mahukunta.
Za kuma a ji yadda masu garkuwa da mutane a jihar Taraba ke ƙara ƙuntata ma jama'a, ciki har da wata sabuwar dabarar ƙara kuɗin fansa.
A tun da suka nema a jihar Uwarmu ne a 1800 kuma an ba su shekaran jiya. Firamcin da musu ne sun ba ma wa'insu mugaye wanda suka ba su damar suka je mu.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna ɗauke da shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Ana sa ran ƴan jam'iyyar Republican a majalisar dokokin Amurka za su dakila yin wata doka da ke nema a kafa wani kwamiti da zai yi bincike akan mummunar tarzomar da aka yi a ginin majalisar dokokin kasar ranar 6 ga watan Janairun da ya gabata da nufin hana zartar da sakamakon zaben da shugaba Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya kayar da Donald Trump. A jiya Alhamis aka sa ran kada kura'a akan matakin, amma aka samu jinkiri saboda muhawara mai tsawo da aka yi akan wani kudirin. Trump ya buƙaci dubban magoya bayansa da suka zo nan birnin Washington yin zanga-zanga da su tashi tsaye wajen kwatar 'yancinsu su sauya kayan da ya sha jim kaɗan kafin fara tarzomar da ta yi sanadiyar mutuwar mutane biyar, ciki har da wani ɗan sandan gwamnatin tarayya. Ana sa ran 'yan Republican za su yi amfani da wata dabara ta kawo jinkiri ta hanyar yin dogon bayani ko muhawara mai tsawo a majalisar dokokin don dakile kudirin, wanda zai sa jam'iyyan biyu su kaddamar da bincike akan tarzomar. Idan 'yan Republican suka sami yadda suke so, to wannan ne zai zama karan farko da suka yi amfani da wannan dabarar a gwamnatin Biden don hana a yi wata doka. Amurka za ta fitar da sakamakon wani sabon bincike mai zurfi da manyan hukumomin leken asirin ta suka gudanar game da asalin annobar coronavirus da ta kashe miliyoyin mutane a fadin duniya. Kafin ya shiga jirgin Air Force One don kai wata ziyara garin Cleveland da ke jihar Ohio da kuma yin jawabi a wata kwaleji a jiya Alhamis, shugaba Joe Biden ya faɗa wa manema labarai cewa zai fidda wa jama'a sakamakon binciken da aka kwashe kwanaki 90 ana yi, sai dai idan akwai wani abu da bai sani ba. Biden ya ba da umarni a sake duban binciken a shekaran jiya Laraba, a daidai lokacin da ake ci gaba da yada jita-jitar cewa ta yiwu cutar COVID-19 ta fito ne daga wani ɗakin gwaje-gwaje na kasar China, yayin da fadar White House ta yi alƙawarin ƙara samar da bayanai da ke ƙasa. Biden ya kuma ba cibiyoyin gwaje-gwaje na ƙasa a Amurka umarnin su taimaka wajen binciko gano yiwuwar lamarin. Ya kuma yi kira ga China da ta bada haɗin kai. Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko yayi barazanar maida martani akan duk wani takunkumi da tarayyar Turai ta sanya mashi saboda gargaɗin wasu ƴan gwagwarmayar adawa su biyu bayan da ya sa wani jirgi da suke ciki ya sauka birnin Minsk akan dole a farkon wannan makon. ƴan sa'o'i kafin wata ganawa da aka shirya yi a birnin Sochi dake Rasha da shugaban Rasha Vladimir Putin babban abokin hulɗarsa ɗaya kacal a ƙasashen duniya. Shugaban na Belarus yayi gargaɗin cewa zai bar baƙin haure da miyagun ƙwayoyi su kwarara yammacin ƙasashen Turai. Shugaban ɗan shekara 66 ya ce mu muka hana baƙin haure da miyagun ƙwayoyi shiga yankin, yanzu sai ku cinye su ku kuma kama su da kanku. A wani mataki na nuna goyon baya ga Lukashenko, Rasha ta sha hana bada izini ga wasu jiragen saman fasinjoji na Turai bi ta sararin samaniyarta. Biyo bayan matakan EU da suka ba jiragen su umarnin canza hanyar su ta yadda za su kaucewa zuwa Belarus, abinda ya hana gwamnatin Belarus samun miliyoyin kudin dala ta hanyar jiragen. Anjima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko inda za a ji cewa magabata da sauran 'yan Najeriya a jihohin Arewa maso gabas sun bayyana ra'ayoyinsu kan batun kirkiro 'yan sandan jihohi, ciki har da Tanko ya kasai wanda ya ce batun na cike da hadari. Daga Kaduna ga Isa Lawal Ikara da cikakken rahoto.
Alhaji Tanko ya kasai wanda ke gabatar da wannan bukata dabda kammala taron sauraron ra'ayoyin al'umma da ya gudana a jihar Kaduna game da kuskure mar kundin tsarin mulkin wannan kasa. Ya ce koda an kirkiro 'yan sandan jiha kawai za su zama karnukan farauta ne na 'yan siyasan da ke mulki a matakin jihar a wannan kasa.
Na san hadarin yin dan sanda na jiha ko na karamin hukuma. Babban hadarin sa shine jam'iyyar da take kan gadan karagar mulki, duk wanda za a nada ya dauki ɗan sanda aiki zai zama sai ɗan ko mai goyon bayan wannan jam'iyya zai dauka. To a ƙarshe za a ƙare ya zama ɗan sandan ba na ƙasa bane na jam'iyyar da take mulki. Na biyu, na zauna na yi lissafi in za a dauki ɗan sanda na jiha kuɗin da za a kashe musu na albashi da allowance da sayan motoci da gina musu ofisoshi da gina musu gida ko haya da sauran abubuwa da suke wajibi ne ga ɗan sanda, za ka ga kuɗin ya kusa yawan kuɗin da ake kashe wa gwamnatin tarayya. Ba mu da wannan kuɗi. In ma za mu samu wannan kuɗin, to zai fi alheri mu ƙara yawan 'yan sandan Najeriya da muke da su, za su iya aiwatar da aikin da ake bukata na tabbatar da tsaro da zaman lafiya a ƙasa.
Sanata Kabiri Ibrahim Gaya shi ne shugaban 'yan majalisar dattijan da suka gudanar da zaman jin ra'ayoyin al'umma game da kuskuremar kundin tsarin mulkin na jihohi hudun da ya gudana a jihar Kaduna. Kuma ya ce akwai sauran aiki a gaba.
Ra'ayin mutane guda 77 ne suka kawo, kuma da damar su mun ji su, sai dai wanda ba su iya zuwa bayan sun kawo takardar su. Amma da ba su iya zuwa san bayani ba, takardar su na hannun mu, za mu duba mu gani. Bayan an gama za mu kawo majalisa mu zauna mu wasa da tijai mu duba wannan ra'ayoyi mu tantance mu dauki wanda aka fi yarda da shi sai mu kai shi ga majalisa. Majalisa kuma ta sanar za ta duba. Majalisa tarayya ita ma za ta duba. Shikenan sai mu tabbatar mun yarda da su da majalisar tarayya da sanar sun yarda, sai kuma a dauki wannan takardun sai a tura jihohi sai mun samu bisa uku na majalisar jiha na Najeriya sun yi akan wannan.
To ko anya majalisar ma za ta iya karkare wannan aiki na fasalta fasalin kundin tsarin mulki a wannan dan takaitaccen lokacin da ake shirin dinkarar zabe? Tambayar da na yi wa ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro kuma mai fashin baki akan al'amuran da kan kai komo dafta Yahuza Ahmad Getsa kenan.
Ita wannan kuskurima wani abu ne da ake cewa wato motsi ya fi laɓewa, amma a zahirin gaskiya ga wanda ya san me ake nufi da gyaran kuskurima na dokoki irin halin da kuida da kuma wato rashin kishi da nuna halin ko unkula da kuma wasu abubuwa da suke na san zuciya waɗanda suke shiga cikin al'amura na tsarin gudanar da gwamnati, za mu iya cewa wannan dai an yi abin nan ne da ake cewa wato an tauna a tsaka don aya ta ji tsoro.
Mafi akasarin bukatun da jama'a suka gabatar a wurin wannan taro dai sun karkata ne akan karfafa kananan hukumomi ta hanyar ba su cikakken yancin gashin kansu da maganar 'yan sandan jiha da baiwa sarakuna dama a kundin tsarin mulkin Najeriya da kuma baiwa mata wasu gurabe na musamman a harkokin siyasar wannan kasa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Isa, kada dai a shagala ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. A karan farko kasar Jamus ta amince yau Juma'a da cewa ta aikata kisan kare dangi a kasar Namibia a lokacin turawan mulkin mallaka, inda Jamus din ta yi alƙawarin ba da taimakon kuɗin euro na sama da biliyan 1 don tallafawa ayyuka a kasar da ke nahiyar Afirka. Namibia ta yi na'am da amincewar Jamus akan ta aikata kisan kare dangi a kasar da ke kudu maso yammacin Afirka a lokacin mulkin mallaka a ƙarni na 20. ‘Yan Jamus da suka je kasar suka yi mulkin mallaka a Namibia sun kashe dubban 'yan kabilar Herero da Nama a kisan kiyashin da aka yi a shekarun 1904 zuwa 1908, wanda masana tarihi suka yi wa lakabi da kisan kare dangi na farko a ƙarni na 20, abin da ya lalata dangantaka tsakanin Namibia da Jamus tsawon shekaru. Yayin da a baya Jamus ta amince da cewa hukumomin da suka yi mulkin mallaka sun aikata zalunci, ta shaƙin amincewa ta biya diya ga kasar. Shugabannin siyasa a kasar Somalia sun amince jiya Alhamis akan tsarin zaben kasar da aka jima da jinkirtawa da fatan kawar da rikicin da ka iya ingiza kasar da ke fama da tashin tashina a yankin gabashin Afirka, fadawa tashin hankalin siyasa. Yarjejeniyar da Prime Minister Mohamed Hussein Roble da shugabannin yankunan jihohi biyar suka rattabawa hannu ta shimfiɗa hanyar da za ta kai ga yin zaben 'yan majalisar dokoki, wacce za ta fara aiki cikin kwanaki 60. Da yake jawabi a lokacin bikin sanya hanan bayan kwanaki 4 ana tattaunawa a birnin Mogadishu, Prime Minister ya ce gwamnati ta kudura aniyar aiwatar da yarjejeniyar. Ya kuma kara da cewa gwamnatinsa na sake tabbatarwa masu ruwa da tsaki a harkar siyasar kasar da kuma al'ummar Somalia cewa gwamnatin za ta gudanar da sahihin zabe bisa ga yarjejeniyar da aka cimma. Tabbas dukan muna da alhakin tabbatar da cewa mata sun samu kaso 30 cikin 100 na mukamai, a cewar sa. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu, inda a Najeriya ake rantsar da sabon hafsoshin sojin ƙasa. Manjo Janar Faruk Yahaya daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da rahoton.
Yadda sabon babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya Major General Faruk Yahaya ya amshi jagorancin ragamar rundunar ɗazu da rana a hedikwatar sojan Najeriya da ke nan birnin Abuja, bayan da ya danyi shiru na minti ɗaya domin girmama marigayi tsohon babban hafsa Lieutenant General Ibrahim Atai. Daga nan an yi faretin girmamawa da kuma busa begila irin na gidan soja domin karrama sabon babban hafsan. General Faruk Yahaya, wanda bai ce komai ga 'yan jaridu ba bayan ya amshi ragamar rundunar, nan take aka sallami 'yan jaridun kuma ya shige ganawar sirri da manyan kwamandojin sojin kasar. General Faruk, wanda mutum ne mai shiru-shiru da son cika aiki, masu sharhi irin su Comrade Kabiru Sa'idu Dakata da cewa akwai kalubale a gabansa.
Na farko, kalubalen cikin gida, ganin yadda ake zargin badakala mai karfi akan abubuwan da suka shafi siyan makamai ko shi marigayi tsohon hafsan sojojin kasa wanda Allah ya warasuwa ya faɗa a cikin majalisar kasa cewa yana ganin cewa ya kamata a kira waɗanda ake ganin sunansu ya fito a wannan badakala a yi bincike a kansu. Kalubale na biyu kuma shine kalubalen da zai fuskanta na yaki da 'yan ta'adda, a lokacin da ake tunanin cewa wani bangare na 'yan ta'addan ya yi karfi har ma yana yakar waɗanda ake gani a baya sun gagari mahukunta irin su Abubakar Shekau kenan, wanda har Amerika kanta da take ta Najeriya gurin yakar ta'addanci ta saka lada na makudan kudade, wanda ƙarshe ake ganin cewa jami'an tsaro sun kasa kamawa ko kuma kashe shi wannan Abubakar Shekau, sai aka samu wata rinduna ta 'yan ta'adda, su ma sun zo sun ga bayan Abubakar Shekau din kuma suna kama komandodi jin shi, wasu suna kashe su da sauransu. So kaga tunkarar wannan rundunar da tafi karfin rundunar shekau da tagagari, jami'an tsaron Najeriya ba karamin kalubale bane a gaban shi, da kuma yakar ta'adda na bangarori daban-daban, abin da ya shafi masu garkuwa da mutane da mun karba kudin fansa.
Shi ma Hafsa mai ritaya, Eya Komodo Baba Gamawa, na mai cewa sabon babban Hafsan na da babban aiki a gaban sa.
Na san shi mutum ne mai nagarta, ya samu ofisoshi, dole ne ya hada kan dukkan operations nan da ake da su, kuma dama mutum ne wanda yake ya san wayannan abubuwa, yana da experience.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
An gaida Hassan, har yanzu dai muna Nigeria, inda masu garkuwa da mutane ke dada tsananta ma jama'a a shiyar Adamawa da Taraba, inda har ma ake kwangila akan harkar ta garkuwa da mutane. Salisu Lado gare ka.
Cin tsaron a jihar Taraba al'amarin yayi kamari, domin kuwa masu garkuwa da mutanen sun ma fara canja salo. Bayan sun kama mutane sun anshi kudin fansa, za su sake baiwa wasu masu garkuwa da mutanen, domin su ma su nemi kudin fansa a gurin iyalan waɗanda aka riga aka kama. Duk da cewa ko riga kun biya na farko, waɗancan kuwa in ba a samu an biya kudin fansan ba, daga nan sai su dauki rayuwar al'umma. Kamar yadda ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da shi ya shaida mana, Alhaji Ubaliman na ɗaya daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su sama da wata guda, wanda ko Allah ya nasara kubutar da su, shine wanda ya tabbatar mana da hakan a lokacin da ake kokarin mai da su ga mahaifar su.
Muna shiga kwanan makarantar su na sai kafin ga shiga sai ne kawai sun suka kama mu gaba ɗaya mu moto mu wajen mu goma, su mata guda uku duk da mata na da mu mazaje suka ga tare da mu. Yanzu dai mu wanda muka fito a yanzu haka, yara na guda biyu da mata na da wata matan ku da yanta da ni kuma da shirye ba, Allah ya fitar da mu jiya da daddare.
Kamar nawa ne aka nema a hannunku?
Abinda suka nema a cikin uwanmu ne a 1800 kuma an ba su shekaran jiya, amma tun shekaran jiya suka ce za su fita da mu, suka jibe da mu, suka sa a ranar yau za su kashe mu, don sun canja mu, sun ce sun ba ma wayansu mugaye wanda ba wanda suka kama mu ba, suka ba su damar su kashe mu. To Allah Ubangiji sai kawo mana sauki, kuma aka yi hajjari misali karfe 7 saura, sai kuma sama ya sauka, sai suka ci hajjin sun ji gajen suka gudu, sai suka bar kofar ma bude. Akwai mutane a wajen su an ban kunnen su a daki, saboda mu za mu fita mun je mun buga musu kofa, muka ce mu gangariya ba za mu zo
daya daga cikin al'ummar da suka yi dandazo domin yi musu jaje da kuma musu addu'a fatan Allah ya kare, Alhaji Idi, wanda ke zama karamar hukumar Ukari a jihar Taraban, ya shaida mana cewa
akan hanyar takudin kenan, hanyar nusa dimu kenan, hanyar takwa wannan jojo an rufe moton gaba gida ana musu gaisuwa abin da ya faru da
daga nan kuma ina za ka yi
za ku bada zo taku wanda kai hira da shi da ƴaƴan garaji da matarsa amma da aiki a jutu na jos eh shi mutumin takun ne ya shiga moto a Ukari na jiran da jiya ke za ka kama shi tun wata azumi, to sai yanzu Allah ya fitar da su hari da filani suka kai abin da ake yin wato tsakanin takun zuwa katsina na local government zuwa okologo government zuwa donga local government wannan tsakanin, to filani suna gyaran daji wato suna nan suna bugawa da ainihin kibaye yaran Ghana, ana kiran su yaran Ghana.
To su ma ƴan uwan al'ummar da suka yi nasarar kubuta dai sun shaida mana cewa wannan lamari sun gode wa Allah subhanahu wataala da ya nasarar kubutar waɗannan al'umma.
Wallahi abin da yake faruwa yankin nafin sun addabe mu da sace mutane su goye, to ga wayannan da yawa ne ga uwan shi da baba na uwa dai uba daya, Allah ya kubutar da shi da matan shi da yaran shi guda uku da shi kan shi da abokin shi.
Allah ya ba wayanda suka yi dalilin fitowa wannan danawa albarka.
To sai mu ce mahukunta dai su sace matsakaimi domin a ga an dakile ire-iren wannan matsalar a jihar ta Taraba. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Taraba a Najeriya.
An gaida Salisu, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, duniyar Amurka. Mahmud Gareka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Har Rahotanni daga wasu manyan biranen Amurka 14 na nuni da cewa matsalar cin zarafi a tsakanin ma'aurata ko mazauna gida ɗaya ta karu tun bayan da aka shiga kangin annobar COVID-19 kamar yadda wani sabon bincike ya tabbatar. A cikin shirin na duniyar Amurka na wannan mako, za mu duba yadda cutar ta COVID-19 ta ta'azzara wannan matsala da kuma hanyoyin da ake bi wajen shawo kanta. Sunana Mahmud Lalo.
Everyone always says
kowa yakan ce wai me yasa mutum ba zai hakura da zaman aure ba, wannan wata dabi'a ce dake yawan faruwa. A ƙarshe dai ya kai manzilin nake ji idan ban bar auren ba zan mutu cikin shekara guda, saboda ko shi ya kashe ni ko na kashe kaina, ko kuma yanayi na tsananin wahala da nake ciki ka iya sa cutar sankara ta kama ni ko wata cuta makamanciyar haka.
Wannan wata mata ce da ta nemi a sake sunanta saboda dalilai na tsaro, wacce kuma ta samu kubuta daga matsalar cin zarafi a wata hira da aka yi da ita ta Skype. Amma wannan gabanin annobar ta coronavirus ta barke kenan, saboda aikin da take zuwa yi a ofishinta da kuma damar da take samu ta cuɗanya da abokan aiki da 'yan uwa sun taimaka mata ta kubuta daga wannan haɗari. Amma yanzu da ake fama da COVID-19, yiwuwar samun kubuta ga mutanen da ake cin zarafinsu a gida ya zama abu mai matukar wuya. Amanda Katz jami'a ce a wata gamayyar kungiyoyin Yahudawa masu yaƙi da matsalar cin zarafi ga abin take cewa a wata hira da aka yi da ita ta Skype.
We see more
muna ga ƙarin masu cin zarafin suna fakewa da annobar COVID-19, suna nuna iko akan waɗanda suke cin zarafi. Saboda haka sai kaga suna hana mutum fita daga gida, idan kuma ka fita sai su ce ba za ka shigo ba saboda kana dauke da COVID-19, ko kuma tun da farko ma su hana ka fita baki daya.
Thomas Mannion, director a cibiyar kula da iyali a karamar hukumar Montgomery, ya zayyana nau'ukan cin zarafin jama'a da ake samu a gidaje.
What we've noticed is
abinda muka fahimta shine muna kula da adadin mutane masu matsaloli iri daya, amma lamarin na da matukar muni da hadari. Batutuwa da suka shafi makule mutane da batutuwan bindiga da ma batutuwan makamai mun ga karuwar ire-iren waɗannan korafe-korafe.
Akalla birane 14 a Amurka sun ga karuwar cin zarafin mutane a gidaje daban-daban, a cewar masu bincike irin su Emily Leslie, wacce har ila yau kwararriya ce a fannin tattalin arziki a Jami'ar Brigham Young, kamar yadda gidan talabijin na ABC da na APTN suka nuna.
Mun yi amfani da kira da aka yi wa 'yan sanda a wannan shekarar 2020, muka kwatanta da na bara. Karuwan ya kai kashi 7.5 cikin 100 a cikin watan Maris da Afrilu da Mayu. Mun gano cewa adadin ya karu a kusan wurare da dama cikin jinsuna daban-daban, haka zalika a tsakanin masu karfi da marasa karfi ma. Sannan mun gano yawaitar wannan matsala a sabbin ma'aurata.
To abin da ya fi damun masu shigar da kara shine mutanen da abin ya shafa, musamman yara, ba sa iya neman a kai musu dauki. David Feinstein jami'a ce a sashen kula da waɗanda aka ci zarafinsu a karamar hukumar ta Montgomery.
Ƙananan yara da kan je makaranta kuma har ma su faɗi abin da ke faruwa a gidajensu suna karatu ne daga gida. Babu wannan damar da za su iya faɗa ma wani babba a makarantarsu domin su sanar da shi abin da ke faruwa a gidajensu.
To amma duk da haka akwai damar samun taimako, saboda waɗanda aka ci zarafinsu za su iya kiran wasu lambobi domin a kai musu ɗauki, za kuma su iya neman kariya daga hukumomi. Sannan akwai ƙungiyoyin ƙwararru masu ba da shawara irin su DoorWatch da ake samu a yanar gizo. Natalie jami'a ce a ƙungiyar tallafawa mata da iyalai da ake kira DoorWatch, ga kuma abin da ta ce a hirar da aka yi da ita ta Skype.
Muna aiki akan fito da wani shiri na gano abin da ke haddasa wannan al'amari wurare da ba su da kariya. Idan suka ga hankalin abokan zamansu ya tashi, fishewa daga ɗakin dafa abinci na da muhimmanci, saboda nan akwai makamai.
To wannan mata wacce ta kubuta ta ce akwai yiwuwar samun waraka daga matsalar cin zarafi, amma abin na buƙatar jajircewa da haƙuri idan akwai buƙatar mutum ya guje wa matsalar. A cewar wacce ta kubuta daga matsalar cin zarafi, wacce ta kuma nemi a sake sunanta, cin zarafin mutane kan iya yin mummunan tasiri ga rayuwarsu.
Wannan lamari yana da hanyar hallaka mutum, zai cusa maka kwankwanto a kanka, abinda zan ce mutun ya bi abin a hankali. Kada ka yi tunani akwai matsala tattare da kai. Idan ka gujewa matsalar cin zarafi tsawon watanni uku, ka ga baka jin daɗi. Har yanzu ni kaina ina kan farfadowa ne.
Masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka a wannan mako, sai kuma wani karin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Veronica Balderas Iglesias, sai kuma Julie Ladies Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Labarai a taƙaice ga Yusuf zai karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga gurin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Ya ce, VOA Hausa, ku faɗa wa gwamnatin tarayyar Najeriya cewar waɗannan maƙudan kuɗaɗe da take kashewa wajen sayo makamai da za ta kashe su wajen yaƙar talauci da tuni an kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya. Domin wallahi zaman kashe wando ba ƙananan 'yan ta'adda ya haifar a Najeriya ba. A ƙarshe ina roƙo Allah ya raba mu da talauci, albarkaci da darajar annabinsa Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce, suka ce salam VOA Hausa, don Allah a yau muna so ku ba mu dama domin mu miƙa ta'aziyyarmu ga 'yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a sanadiyar mummunan haɗarin jirgin ruwa da aka yi a jihar Kebbi. Da fatan Ubangiji Allah ya ba iyalansu haƙuri ya kuma kyautata tamu bayan tasu. Saƙo daga Sani Gulansi Kamfala Malam Madori a jihar Jigawa da Nasiru Oga gidan Kabiru na Hantsi. Shi kuwa mai wasiƙa ta gaba Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir ya ce, assalamu alaikum VOA Hausa, matakin hana Fulani kiwo da gwamnonin jihohin kudu suka ɗauka abintir ne da Allah wadai, domin sun yi wa dokan Najeriya karan tsaye. Fatar mu dai shine Allah ya sa gwamnonin arewacin Najeriya za su yi tir da wannan da kuma nuna rashin amincewarsu da matakin da 'yan uwansu na kudu suka ɗauka. Mai wasiƙa ta ƙarshe kuwa cewa yi, to Manjo General Faruk Yahaya, ina taya ka murnar naɗin da shugaba Buhari ya yi maka a matsayin shugaban hafsan sojojin tsaron Najeriya. Allah ya taya ka riƙo. Baya ga haka, ina roƙonka arziki da ka taimaka wajen yaƙi da matsalolin tsaro da ya addabi arewacin Najeriya. Kasancewar arewacin Najeriya ita ta fi fuskantar matsalar taɓarɓarewar tsaro. Da fatar Allah ya baka ikon yin adalci da cimma nasara. Saƙo daga Abubakar Lawal gidan Ɗan Maye Jargaɓa.
Kafin mu ƙarƙare ga Maryam ta sake dawowa don bitar labarai amma a takaice. Ana sa ran 'yan jam'iyyar Republican a majalisar dokokin Amurka za su daƙile yin wata doka da ke nema a kafa wani kwamiti da zai yi bincike akan mummunar tarzoma da aka yi a ginin majalisar dokokin ƙasar ranar 6 ga watan Janairun da ya gabata. Da nufin hana zartar da sakamakon zaben da shugaba Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya kayar da Donald Trump. Amurka za ta fidda sakamakon wani sabon bincike mai zurfi da manyan hukumomin leƙen asirinta suka gudanar game da asalin annobar coronavirus da ta kashe miliyoyin mutane a faɗin duniya. Shugaban ƙasar Belarus Alexander Lukashenko ya yi barazanar maida martani akan duk wani takunkumi da tarayyar Turai ta sanya mashi saboda garkama wasu 'yan gwagwarmayar adawa su biyu bayan da ya sa wani jirgi da suke ciki ya sauka birnin Minsk akan dole a farkon wannan makon. 'Yan sa'o'i kafin wata ganawa da aka shirya yi a birnin Sochi da ke Rasha da shugaban Rasha Vladimir Putin, babban abokin hulɗarsa ɗaya kacala ƙasashen duniya, shugaban na Belarus ya yi gargaɗin cewa zai bar baƙin haure da miyagun ƙwayoyi su kwarara yammacin ƙasashen Turai. Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya yi daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin, da injiniyan mu ni Halifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC nake cewa mu ne lafiya.